إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله لقد ثبت الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه وفي لفظ لمسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه وهذا اللفظ يشمل الحج والعمرة وعنه أيضا يعني أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أي الحج الذي لم يخالده إثم ولا يعقبه معصية هو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل وهو المقبول ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي والمبرور مأخوذ من البر وهو الطاعة والله تعالى أعلم وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل بعد الإيمان بالله ورسوله فقال حج مبرور وأمرة متقبلة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وعن عائشة رضي الله عنها أيضا عباد الله قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وعند النساء بلفظ ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور وعن أبي هريرة رضي الله عنه عباد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمؤتمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمؤتمر وفد الله دعاهم الله فأجابوه وسألوه فأعطاهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يؤتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليجنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أرادوا هؤلاء الله أكبر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم taimakon Allah da agajin Allah da tallafin sa da gudunmawar sa da taimakon sa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi shine cikakken shirye muna roƙon ka Allah ka shirye mu gabaki daya bayan haka ya ƴan uwa masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja masu kima masu martaba ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautatawa zato cewa sun mika wuyan su ga Allah da kuma da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khutubar mu ta yau taken ta shine zadul haramain sharifai ko kuma zadul hujjaj wal mu'tamirin akwai dan uwa abokin da'awa malam Abubakar Idris Talle ya sha sau da yawa in na dawo ko daga aikin hajji ko umra yakan bukaci akan ko zami wata khutuba wanda take dauke da kamar guziri ko tsaraba na ainihin wato aikin hajji ko kuma aikin umara to sau da yawa nakan ce masa na amsa kuma amma sai ya zama ba a yi hakan ba sai naga wannan karin ya kamata mu cika masa wannan dalabi da yake ta yi kullum in dai naje na dawo muka hadu muka gaisa kafin juma'a zai ce to malam juma'a mai zuwa ko za a yi mana tsarabar hajji ko tsarabar umara ko tsarabar makka da madina to sai naga ya dace musamman shekara ta kusan 7 rabona da Saudiya akan aikin hajji sai bana Allah ya kara mai da ni to kuma naje naga wasu abubuwa wanda ban san da su ba a shekaru kusan 7 da suka wuce to ya dace mu kankarantar da al'ummar mu irin yadda wannan aiki yake da kuma yadda wannan ibada take tare da cewa ana saura bai wuce sati guda mu tafi ba nayi khutuba akan aikin hajji da umra to amma akwai abubuwan da ban ambata su ba kasancewar ban sanya kasar take ko ya aikin yake ba a halin yanzu yasa sai nayi shiru akan magana akan su saboda gudun karkaje ka shiga cikin abin da baka sani ba amma alhamdulillah yanzu mun je mun dawo kalau kuma mun ga wasu abubuwan da ya dace a ce mu an karar da mutanen mu abu na farko da nake so ne magana akai wannan aiki wato aiki ne mai falala kwarai da gaske yana da kyau kowa ya saka a ran shi cewa in dai Allah ya bahi dama koda ita ce asalin iya ƙarshen damar da yake da ita a rayuwar shi to yayi amfani da wannan damar wajen yaje ya sauke wannan ibada wannan abu ne wanda ya kamata ka sa a ranka kuma in ka sa a ranka kuma ka sa kyakkyawar niyya ba da wata manufa zaka je ba dan ka je kai ibada ka bautawa Allah kai abubuwa na alheri falalar da ake ambatawa kai ma ka more ta insha Allah ta'ala Allah ba zai dauki rayuwarka ba sai ya biya ma wannan bukata da izinin Allah saboda kyakkyawar niyya a cikin duk abin da dan adam ya sa a gaba yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske ya tabbata daga Abi Huraira Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi Abu Huraira yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wanda duk ya ziyarci wannan daki wato dakin Ka'aba da nufin yaje ya aikin hajji ko umra falam yarfus bai yi kwarkwasa ba ma'ana bai yi mu'amala koda da iyalinsa ba bai yi wani abu wanda zai zama ya raunana ainihin wato aikin ba sannan bai yi fasikanci ko maganar batsa ko aikin batsa ba annabi yace raja'a kama waladatu ummuhu zai dawo gidansa kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi ma'ana ba wani zunubi a wuyansa ko misqala zarratin ko malamai suka ce tunda annabi bai ambaci sigharud dhunub da kibar ba ana nufin da kibar din da sigar din duka Allah ya yafe mishi Allah ka yafe mana gabaki daya wannan kadai ya isa aikin hajji da umara falala cewa in ka je ka dawo zaka dawo kamar jinjirin da yau ya fado duniya to wannan ba karaman alheri bane haka nan ya tabbata a watar wa wannan ruwayar muslim ne lafazin muslim ne ya tabbata a watin lafazi har ilau annabi sallallahu alaihi wasallama yace man ata hadal bayt wannan ya ce man hajja hadal bayt ko man hajja hadal bayt wannan kuma yace man ata hadal bayt wanda ya je wa wannan daki bai yi kwarkwasa ba bai yi kaza ba bai yi fasikanci ba zai dawo shi ma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi malamai suka ce wannan ya shafi aikin hajji ya shafi aikin umara duk wanda ka samu dama ka je ka shi yasa a yadda yanzu abubuwan suka canja kar ka matsa cewa lalle sai ka je hajji a yanzu idan ka samu ainihin wato na zuwa umra fara da ita in Allah ya taimake ka sai ka je kai addu'a a can akan Allah ya kawo ka aikin hajji kuma wallahi sai ka zo. Wannan maganar da na faɗa muku yanzu ni ta faru a kaina, aikin Umara na fara zuwa a rayuwata. Umara na fara zuwa da Allah ya ban dama da naje ɗakin sai nace Allah na zo Umara ka kawo ni. Ina so baɗi in Allah ya kai mu ko baɗin baɗa da ko wata shekara kafin in bar duniya ka dawo da ni aikin hajji. Sai gashi Allah ya amsa min naje na aikin hajji har guda biyu yanzu. Da haka idan ka samu damar Umara tunda ita tafi saukin kuɗi tafi ka je kai karka damu. Ka jira ka je kai addu'a sai Allah ya kai ka aikin hajji. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace zai dawo kamar ranar da mahaifiyar shi ta ainihin wato haife shi. Sannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Umara zuwa Umara da hajji zuwa hajji suna kankara abin da ke tsakanin su na zunubai. Kamar yadda idan ka je kuma in aka ce abin da ke tsakanin su ba ana nufin in baɗi ta zo an daina kankare zunuban ba, a'a, da Allah zai azurta ka da aikin hajji ko Umara bana sai ya zama baka sake zuwa ba sai bayan shekara goma, to tsakanin yau bana da ka je zuwa wannan shekara goma mai zuwa duk ana kankare zunubanka. Kawai tsakanin hajji ba wai tsakanin bana da baɗi ba, a'a, tsakanin hajji da hajji, tsakanin Umara da Umara. Don haka wanda ya je Umara sau ɗaya a rayuwar shi ana ta kankare masa zunubi har zuwa ranar da ya je wata Umara daban, daga nan kuma sai a sake donawa abin da ke tsakankanin su. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, yace sannan hajji karɓaɓɓe ba shi da wani sakamako da ya kamata a bawa mutum in ba aljanna ba. Malamin sun sharhi akan wannan hadisin suka ce huwal hajji alladhi lam yukhalidhu ithmun wala ya'qubuhu ma'siya, shine aikin hajjin da ba a cakuɗa zunubi da aka je ba. Abin da ya sa malamai suka faɗi wannan wala Allah sun ga irin abubuwan da mutane suke aikatawa in suka je ƙasa mai tsarki, maimakon mutum ya nutsu wallahi ya fi ma alheri ka zauna a masaukinka maimakon ka dinga fita ana hayaniya da kai in dai ba ibada za ka je ka yi ba. Amma wasu yadda suke fita a ita hayaniyar banza da su, abin zai baka takaici mutum ya samu babbar damar da wani yana nan har kuka yake da idonsa yana neman ta bai same ta ba, amma shi ya samu wannan damar ya je yi ta tambelin da bai kamata ba. Wallahi gara ka je ka zauna a masauki ka ji fita ya fi maka alheri akan ka fita ana tambele da kai. Da haka malamai suka ce shine hajji ko Umarar da ba a cakuɗa ta da aikin sabo ba, sannan bayan an dawo kuma ba a ci gaba da aikin banza ba. Wannan shine abin da ake nufi da wannan. Ya tabbata daga Abdullahi dan Amr dan As, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi yace ya kai Amr dan As, shin baka sani bane idan mutum ya musulunta Allah yana rusa duk abin da ya na aikin banza? Daga ya musulunta wannan abin Allah ba zai rubuta masa ba? Sannan baka sani bane cewa duk mutumin da ya hijira daga gidan kafirci ya dawo zuwa gidan musulunci inda zai yi addinin salami lafiya, duk abin da ya aikata daga lokacin da ya hijira zuwa inda ya dawo Allah ya rusa shi? To haka kuma dukkanin hajjin da ka aikata ta tana rubuta dukkanin abin da ka aikata na zunubi. Haka duk Umarar da kai Annabi Muhammadu ya ga wa Amr dan As cewa yana rubuta duk abin da ka aikata na zunubi. Haka wannan ba karaman alheri bane. An tambaya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa bayan imani da Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan aiki ne yafi falala. Manzo Allah ya ce shine aikin hajji ko Umara karɓaɓɓiya a gurin Allah. Ba aikin da yafi imani da Allah ko yake haɗuwa da imani da Allah wajen lada da girma da daraja a gurin Allah sama da karɓaɓɓen aikin hajji da kuma karɓaɓɓiyar aikin Umara. Allah ka karɓa mana gabaki ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa har ilau yana cewa ku bibiyar da aikin hajji da Umara, tabi'ul hajji wal umra, ku bibiyar in kun samu dama bana ka je baɗi ma ka je karka damu. Wallahi ko miliyan nawa ne Allah ya saka mallam Aminu Ibrahim Daurawa yace hajji ko biliyan ta kai wallahi sai mun je da izinin Allah, sai dai kawai mu yi roƙo Allah, Allah ya bamu nadan zuwa, abin ya bamu damar zuwa, ya bamu kuɗin zuwa, ko a baka ka je ko kuma kai ka biya ka je, ka roƙi Allah ɗayan biyun nan ka ce ya Allah in ni baka ban damar biya ba Allah ka jefo wanda zai biya min ko zai ban kujeran naje. Kai ta wannan addu'ar. Malam Daura yace ko ta kai biliyan ɗaya sai mun je, mu aikin hajji da Umara bai mana tsada. A, ka je ka kai raka'a ɗaya a masallacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi kai raka'a dubu a masallacin da ba shi ba, to wannan kuɗi ne zai biya maka wannan? Ka je kai raka'a ɗaya a masallacin Ka'aba ya fi kai raka'a dubu ɗari a masallacin da ba shi ba, wannan kuɗi ne zai biya ma wannan? Ba wani kuɗi da zai biya wannan, sai dai kawai Allah ya biya ka. Saboda haka aiki dai mai matukar muhimmanci, annabi yace ku bibiyar da ita akai akai sai yace fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub domin da aikin hajji da umara suna kankare talauci jama'a wallahi in kai talaka ne daga ranar da Allah ya kai ka makka kaje kai dawafi ka ga yawa Allah matsalar talauci kun rabu kun rabu ka dauka kun rabu wallahi ba za ku sake haduwa ba ko a lahira kuma ka gane talauci fa ana nufin matsalar yau da gobe da kuma matsalar zuciya da matsalar rayuwa ba wai dole sai ka tara dukiya ta ka rasa ina zaka saka ka rabu da matsalar ka ta yau da gobe sannan ka rabu da matsalar lahira wannan shine cikakken talauci in ka rabu da wannan magana ta kare ya zama sai dai ka mika ba dai a miko maka ba ya zama sai dai ka bayar ba wai a baka ba in wannan ta same ka talauci ya rabu da kai da izinin Allah arziki ya same ka ya zama Allah ya rufa ma asiri ana ganin ka wani hamshakin mai kuɗi wani alhajin birni amma rufin asiri Allah ya ma baka da halin da zaka roki wani Allah ya baka yadda zaka yi wallahi in Allah ya maka wannan ya gama maka to annabi yace suna kankare talauci sannan suna kankare zunubai yace kama yamfil kiru khabathal hadid kamar yadda ziga zigin makere ke wanke karfe daga kazantar shi kaje ka makere su baka labari za a kawo karfe yayi tsatsa yayi waye ba ma a ganin cikin karfin saboda yadda tsatsa da datti ya lullube shi amma daga an danna shi a cikin wannan ziga zigin nashi aka hura wuta daga an dauko ana bugawa akan wani karfe sai kaga wannan dattin yana watsewa annabi yace to yadda wannan datti ke watsewa a jikin karfe haka zunubi da talauci ke watsewa daga jikinka akwai alheri jama'a ko babu mu yi fata Allah ya kai mu gaba daya Allah ya maida mu da muka je ku da muku je ba Allah ya kai ku to wannan shine dan haka yace babu wani aiki da yake wannan in ba aikin hajji da umara ba nana Aisha Allah madaukakin sarki ya mata rahama ta tambaye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya rasulullah shin mata suna da wani jihadi akan su saboda mata ba a wajabta musu jihadi ba to shin wanne jihadi ne suke da shi sai manzon Allah yace na'am alaihin jihadul la qitala fihi suna da jihadin da babu yaki ba kashe in kashe a ciki wanne ne sai manzon Allah yace mata alhamdu alhajj wal umra aikin hajji da umara yana daidai da wanda ya fita jihadi a gurin Allah ruwayan nasa'i sai tazo cewa annabi yace walakinna ahsanul jihadi wa ajmaluhu mafi kyawun jihadi mafi adon jihadi shine hajjul baiti hajjun mabrur mutun yaje ya ziyarci wannan daki na Ka'aba haji wanda yake karbabbe a gurin Allah ya tabbata daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yace wafdullahi thalathatun tawagar Allah kala uku ne dandazon Allah kala uku ne taran Allah mutum uku ne na farko alghazi wanda suka fita yaki ko wanda ya fita yaki wannan tawagar Allah ne kade zai zubunci lamarin su ba wanda zai iya da su in ba Allah ba na biyu alhajju wadanda suka fita aikin haji ko wanda ya tafi aikin haji wadannan rindinar Allah ne tawagar Allah ne yasa ya tabbata ranar arfa Allah zai leko ya kalli mutane cikin fararen kaya da mai kudin su da talakan su da shugaban su zaka zauna tanti daya da alhajin da ya mallaki biliyan 100 yana hada zufa kana hada zufa saboda Allah ya nuna muku dukkan ku daya ne kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab la fadla ala al-abyad ala al-ajm wala ala al-ajm ala al-abyad ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum inda Allahi atqakum ba wanda yafi wani a gurin Allah sai wanda yake da tsoron Allah duk za ku je ku haɗu kowa ya sauke girman sa daga shi sai dan zani da ya daura sai dan kamfai da ya rataya kaga alhajin da ka gagara ganin sa a garin ku babban mutumin da sai an rubuta takadda an kai mar ya bada izini a zo gurin shi ka ganshi ana cewa da Allah a gyara masa zanin sannan da Allah yayi bacci abin nan din yana nema ya fita a gyara mar da Allah ga ka gashi sannan ka zo aiki ne wanda yake wallahi tallahi yayi kama da tahin kiyama idan kuka fita daga Mina za ku tafi Jifa ko za ku taho Makka domin sauke dawafi da sa'ayi, na rantse da Allah ki wannan sai ya maka nauyi a hannunka, sai ka rasa ya zaka yi da shi, wannan sai ya ma nauyi saboda wahalar barjin wani ya tafi aikin haji, wani ya tafi a'a. Akwai abubuwa guda biyu da idan dan adam Allah ya jarrabe shi da su, to ɗayan biyu za ta same shi in yaje aikin haji. Shine in aka wayi gari mutum bashi da cikakkiyar lafiya, na biyu ya zamanto shekarunsa sun ja, ya haura 60 ya kai 70 75 80 wannan tsakanin, to tsakani da Allah in mutum yaje da waɗannan matsalolin guda biyu, ko dai jinya ko yawan shekaru, to in ba Allah ne yake yi ba, ɗayan biyu za ta same shi. Ko dai a dawo da shi gida hajara majara, aikin ya gagara ya kassare a wata gaba, ya gagara cikawa, ko kuma idan ta zo da tsautsayi wallahi sai dai abin ne shi a makabartar bakiya zai mutu. Shi yasa a wannan karon da ke zafi ya kai kusan 50 something degree Celsius, kusan 54 degree Celsius, san da zafi ya kai 58 degree Celsius, zufa tun daga kokuwar kanka har karkashin tafin sawunka, wallahi tallahi zufa kake yi. Aikin ba wai aiki ne na dadi ba, na rantse da Allah akwai wanda yace mai in ba dan aikin haji ibada bane da ba zai kara dawowa ba, saboda ya wahala fiye da yadda kake tsammani. Akwai wanda sun ga wa'azin da nake Amina, ina wa'azi wa mata, suka ga na hada zufa ka shirban ina sharbiya, suka kira ni a waya suna cewa mallan lafiya, nace ina lafiya kuwa, ba ku ga abin da ke faruwa bane, suka ce mun ga zufa ne gaba daya a jikinka, nace dan ma baka gurin kai a kamera ka kalla. So aikin haji aiki ne mai matukar wahala, amma akwai lada mai dimbin yawa. Yasa annabi ya ce ku je tun kafin a hana ku zuwa, wannan kalmar a hana ku zuwan tana daukar ma'ana da yawa. Jinya za ta iya hana ka zuwa ko ba za ta iya hana ka ba, shekaru in sun yi yawa za su iya hana ka zuwa ko ba za su iya hanawa ba, yaƙe-yaƙe faɗace-faɗace za su iya hana zuwa, rigimar ƙasa da ƙasa za ta iya hana ka zuwa, tsada za ta iya hana ka zuwa, talauci zai iya hana ka zuwa. To annabi ya ce in ka samu dama ka je tun kafin a hana ku, ba wai ana nufin wasu mutane za su ce kar kowa ya sake higowa maka da Madina ba, hakan tana iya faruwa lallai, domin an samu wasu lokuta da wasu munafikai a duniya suka wayi gari, suka hana dawafi, suka hana aikin haji da umara gaba daya, suka kwace gaba daya haramaini sharifaini ta koma hannunsu, aka hana kowa zuwa. To wannan na iya faruwa, amma hadithin ma'anarsa ya wuce haka fadi, akwai ma'anoni da yawa da yake dauka na cewa wasu abubuwa suna iya hana ku zuwa. Ya Allah tun kafin a hana al'umma zuwa, Allah ka ba su damar zuwa, ya Allah, Allah ka ba mu damar komawa, Allah ka ba su damar zuwa. Kuma duk yanda ka tsani wannan garin bayan ka gama aikin haji, ka ji ka matsu ka dawo gida, ba wai ka tsane shi a zuci ba, ma'ana ka matsu ka dawo gida, wallahi kana dira sai ka ji ina ma a sake mai da kai a rana. Haka Allah ya yi wannan garin daraja, saboda kira ne na annabi Ibrahim, helace ta annabi Ibrahim, wa'adhim fi nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq yashhadu manafi'a lahum. Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadun, Allah kuma ya datar da mu duniya da lahira. Ya tabbata dai har ilau, wanda hadisi da zan dan rufe da shi kenan, nake ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa jihadul kabir wa dha'if wal mar'a, wato jihadin da babba da karami da mata suke iya tarayya a ciki shine aikin haji ko umra. Wannan kowa ya shiga. Shi yasa wata rana lokacin annabi yana hajjin bankwana, yana cikin tafiya sai ya gamu da wasu karafka, wasu jama'a su ma sun taho aikin haji, kafin mamaki annabi bai san su ba, su ma ba su san shi ba, musulunci ne ya je ya same su, suka karba har suka yi niyyar tahowa aikin haji. Annabi na tafiya da tawagarsa, su ma sai ga su, sai aka ce musu ai ga tawagar annabi Muhammadu can sallallahu alaihi wasallam, sai suka kara su. Annabi ya ce ku kuma mutanen ina ne, suka ce mu mutanen kaza ne, ina za ku je, suka ce za mu je aikin haji da umara ne. Annabi ya ce Allah ya kai mu lafiya, mu ma abin da ya fito da mu kenan. Sai wata mata ta daga yaronta jinjiri, sai ta ce alihaza hajjun ya rasulullah, shin wannan yaron yana da aikin haji? Kala na'am, annabi ya ce tabbas yana da aikin haji, walaki ajrun, ke kuma kina da lada. To sai malamai suka yi sabani, wasu suka ce walaki ajrun ay walaki ajru hajjihi wa umratihi. Shi tunda bai balaga ba in yi aikin hajjin da umarar ke za a bawa ladan, wasu suka ce haka. Wasu suka ce a ladan sa nasa ne, ita dai tana da ladan zurga zurgar da ta yi tsakanin Safa da Marwa da Wafi zuwa Mina zuwa Arfa zuwa kaza zuwa kaza, wannan take da ladan, amma aikin hajjin yaro nasa ne. Wasu malamai suka ce haka, amma maganar da tafi inganci ita ce magana ta farko, domin wannan yaron da a ce zai girma ya balaga, shin za a ce hajjin da uwar shi ta yi masa ta sauke masa fardiyatul hajji? Bata sauke masa ba, sai ya je yayi, indai Allah ya ba shi dama, yo ashe wannan aikin hajjin ba nasa bane kenan. Haka malamai suka ce ladan na mahaifiyar ne, wallahu ta'ala alam. Majal ne na tattaunawar malamai akan mas'alar, mas'ala ce wacce take mai girma kwarai da gaske. Ya ku ƴan uwa masu albarka, cikin iyawar Allah ba mu manta da duk wani wanda muka san muna da alaka da shi a nan masallaci, yakan zo huduba ko ya zo sallah ko ya zo ainihin wato karatu ba, wajen ganin cewa mun saka duk al'umma addu'a. Muna addu'a Allah ya karba mana addu'o'in da muka yi muku gabaki daya. Sannan ba mu manta da wannan ƙasa tamu wacce take tangal-tangal da matsaloli ba, saboda hatta muna can mun ji labarbaru abubuwa marasa daɗi, tsadar abinci da shauransu. Ga komanda, wallahi sun mu da muka ji nama ya koma mana kamar kana cin dusa. A kawo ma shinkafa kaza, ka ci shinkafar ka jefar da kaza. Malam yunwa bala'i ce, shugabanni ku ji tsoron Allah, aƙalla ku taimaki al'ummar ku, ku fitar da su daga yunwa. Wallahi in ka je za ka sha mamaki, ka yi takaici, ga abinci ba masu ci, ga nama ba mai ci. Duk mai tan nama na jama'a, jama'a ni ma nama ne da kuke gani na. Kuma sunna ne, dan annabi ma yana son nama jama'a. Annabi yana son nama, yana son zuma, kuma yana kaunar matansa na aure. Ya faɗa cikin hadisi, yace hubbiba min dunyakum at-tiba wan nisa. Akwai wata rana kuma da aka kawo wa annabi dafaffiyar akuya. Annabi yana mika hannu karanta shaba'il muhammadiyya, sai kawo karfasar gaba, ma'ana kafar gaba mai tsokan nan, sai kama sai bismillah ya yaga. Haka wata rana ya shigo gida, sai samu ana dafa nama, amma da aka kawo masa abinci sai ya ga ba nama, sai ce ni kan ina naman nan ne, ina na ga abinci na ba nama. Aka ce ai wani nama ne wanda aka kawo sadaka muka rabar da shi, shi kai kai baka cin sadaka. Sai ya ce alam aral burmata alal ma'i fi halahamu, ni da zakan ba na ga wata tukunya a can tana tafarfasa da nama ba. A dai a dan ɗebo mun manatin da hi ba na sadaka ba ne, na kyauta ne. Ai mu annaba muna cin kyauta ko da ba ma cin sadaka. Ma'ana dai annabi yana cin me nama, yana son nama. To duk mai tan nama na jama'a, san da na hakura na bashi, ina ji ina gani ina kuka ana tafiya da nama jama'a. To ya zaka yi? To jama'a, wallahi muna wa kasar mu addu'a, Allah ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i. Kwanan gari malam 1,400, kwanan wake naira 2,500, kwano malam, kwano 800 rabi. To wannan wani irin masifa ne malam? Allah da kansa san da ya goranta wa mutanen Makka da Madina Qurayshawa akan ciyar da su da ya abinci, saboda gari ya zama ko ƙasa ta zama ba yunwa a cikin ta ba karaman alheri bane. Allah ya ce li ilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, sai ya ce falyabudu rabb hadha al-bayt, sai ya ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Su bayuta wa ubangijin wannan daki Ka'aba wanda ya amintar da su daga tsoro. Malam, in kana neman kasar da ake hada-hada da daddare, tafi Saudiya. Karfe 2 dare zaka fita, ba ka tsoron komai, ba ka tsoron kowa. Kuma duk jihar da zaka je a wannan karfe 2 ka ma hanya ka tafi. Daga Makka ne zaka je Riyadh, daga Makka ne zaka je Jidda, daga Makka ne zaka je Madina, daga Madina ne zaka shigo Makka, ko ina zaka je. Karfe 2 dare fita. Tafi ko kai kadai ne, wallahi haka zaka je ka fita, ka isa inda zaka je lafiya. Wallahi ba wai dan adam ba, dabba wannan mai cin mutane wallahi ba ta zo inda kake ba, saboda tsabar aminci. Allah ce allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawfin ya amintar da su daga tsoro ashe da aminci da yunwa ma'ana da tsoro da yunwa masifa ne a ƙasa yasa da Allah ya fitar da waɗannan bayan Allah sai ya goranta musu yace to ku bauta mun tunda ni ne azurta ku da waɗannan abubuwan guda biyu kuka samu aminci kuka samu abinci yasa mai alburda yake cewa wakhshad dasa'isa min ju'in wa min shaba'i yace farubba mahmasatin sharrun min at-tukhami Allah ya ji kamar alburda yace wakhshad dasa'isa ka ji tsoron dasisa da bala'i min ju'in na yunwa yunwa masifa ne inji mai alburda wakhshad dasa'isa min ju'in yace wa min shaba'in to kuma koshin ma in yayi yawa bala'i ne matsala ne shi ma ah to ba gahi bayan su da abincin yayi yawa gahi nan kuna ji kuna gani ku rasa wanda zaka bawa in koshin yayi yawa a rasa wanda za a bawa malan kaje kakai aikin hajji a ya hadaya in ka ga dama har ka dawo kasan nan baka san ma ya akai da hadayar ba an dai yanka ma an duba an kai kasashen Afirka waɗanda suke da buƙatar naman su sun wadata haka za a loda a tafi da shi a je a rabar wa mabukata ba wai maganar cikin garin Makka ba wallahi hatta ƙauyukan su ba su da buƙatar abinci ya wadace su dan haka yace wakhshad dasa'isa min ju'in wa min shaba'in yace farubba mahmasatin yace sau da yawa wata yunwar sharrun tana da sharrin bala'i min at-tukhami sama da magwas ai sai an koshi ne ake magwas aiko yace to sau da yawa yunwa tafi magwas bala'i to saboda haka muna addu'a wa kasar nan Allah ya dawo da ita hayyacinta mun fada wa Allah gurgudan abin da zamu fada kuma zamu ci gaba da fada wa Allah sannan ba za mu daina nasiha wa waɗannan bayin Allah da suke da ragamar wannan shugabanci a hannunsu cewa su je su su kalli irin abubuwan da waɗannan ƙasashe suke ciki su kwaikwayo waɗannan ayyukan alkhairin su zo su aiwatarwa da mutane abu na kusa da na ƙarshe shi ne jama'a mun je mun yi aikin hajji alhamdulillah kuma mun dawo lafiya mun ga wasu abubuwa waɗanda suke na alkhairi da yawa wanda su suka fi yawa amma mun ga matsaloli daga cikin matsalolin na faɗa muku irin yadda wasu suke saba wa Allah a wannan gari mai albarka to sannan daga ciki wato mun ƙara gane cewa shugabannin ƙasar mu musamman gwamnoni da sanatoci da refs da muke da su ba mu ce duka ba amma wallahi mafi yawancin su ba ajandar su bane ƙasar nan ta gyaru abin da yake faruwa shine Alhaji Jalaluddin Arabi Allah ya saka masa da alkhairi ciyaman nanakon bawan Allah nan ya yi iyakacin kokarin shi akwai abubuwa da yawa da zamu lissafa muku wanda ya kai a yaba masa a jinjina mishi amma gwamnonin nan da ke ba a biya musu irin kalar bukatar da suke so ba sun dawo suna zagin wannan bawan Allah suna zargin sa har ma naji gwamnan Naija ya fito yana magana kan cewa shi zai jagoranci tawaga ta gwamnonin arewa za su je har majalisa dokar da ta kafa NACON ma'ana National Hajj Commission sai sun tumbike ta gaba daya to aikin hajji dai ka sani ya kai gwamnan Naija da kuma wanda suke goya ma baya aikin hajji ba aikin Jalalu Arabi bane ba aikin Adam Albani bane ba aikin gwamna kaza ko shugaban kasa kaza bane aikin waye ne aikin Allah ne idan kace zaka je ka kawo martikas wajen matsalolin da ake yi wa alhazai irin gudunmawar da NACON take barwa wajen dadadawa alhazai ku tunda ba ku samu abin da kuke so ba sai an muku yadda kuke so ne sannan akai daidai to kaje ka gwada aikin Allah ne saboda muna can mun ga wasu bidiyoyi suna yawo sun yi ta surutu akan wannan bawan Allah abin da ke faruwa akwai wani guri ana ce masa tent A aminane wato zaman mina malam in baka da hakuri in baka da juriya in ba ibada ka zo ba na rantsa da Allah da kafar ka zaka gudu amma fa kar ku manta akwai gurin kwanciya akwai fulo akwai katifa har mayafi akwai har man goje baki akwai makilin brush wannan karin jama'a har yar fanka suka ajiye ta hannu wanda zaka danna ta ka sa ta a fuskar ka ta baka iska abinci kuwa wallahi hadis bila haraj kafin ku cinye wannan an kawo wannan banda maganan abinci har kayan tandin mulashe kanin yamandi ina fata an fahimta har kayan kwalan da makulashe wallahi haka ake kawo alhazai
ga su komanda muna tare da su a tanti ɗaya muke tare da shi da ni da shi da malam Musa Adam mai hula muna tanti ɗaya duka da malam da koro da manya manyan malamai irin su professor Mansur Sokoto irin su Dr. Bashir Aliyu Umar duka muna tanti ɗaya Amina gaba ɗaya mu su Mansur Isa Yalwa su malam Ibrahim Disina duka tanti ɗaya aka tara mu malam babu abin da ba a bawa alhazai na kwanta iyakacin kokari banda wannan jama'a for the first time a history aka ce an kwashe alhazan Najeriya gaba daya kafin Saudiya ta rufe wato airport dinta na Makka ko kuma Jidda ko Madina graban da ai haka a ce hukumar nakon bata nemi karin kwanaki an samu matsaloli na kwashe alhazai ba za a iya tuna lokacin ba sai bana wannan bawan Allah ne iyayin sa ya kwashe alhazan nan a cikin lokaci sannan yanzu maganar da nake dazuna duba kusan alhazai 10,000 yanzu sun sauka a Najeriya ana kuma tunanin cewa da kowanne alhaji in yaje akalla sai yayi kwana 45 sai ta zanga zanga cewa a kwaso su amma wannan karam kajima a Saudiya na kwantace ba za ka wuce kwana 38 ba kajima kenan akalla an samu ragin sati daya don Allah jama'a mai hawa sama ya taka leda ya rage ko bai rage ba bawan Allah nan haka ya dinga shiga tanti tanti Amina yana ganin ya alhazai suke ni din nan ina cikin wa'azi na rantsa da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa ban san yazo ni ban ma san yazo kasar ba na shiga tanti muna wa'azi akwai wata baiwar Allah Fatima Bolori wata baiwar Allah malam muttaqar mata ta kira ni tace ga wani tanti nan babu mai wa'azi malam zo kai musu wa'azi na ja su sallah na dauki mic ina wa'azi wallahi sai naga bawan Allah nan a bayana wallahi ban ankara ba sai ga chairman na nakon chairman na ma'aikatar alhazai gaba daya alhaji Jalaluddin Arabi sai gashi a bayana na karasa wa'azi sannan na gabatar da shi ya karbi mic yayin jama'a bayani yana nan akan fiqi na kaje ka bibiya yayi iyakacin kokarin sa ya kai wannan da ke su Saudiya suna da hankali sun san me suke yi ga hotunan sa na har award suka bashi suka ce yazo da ci gaban da tunda hukumar nakon take a Najeriya bata taba zuwa musu da shi Saudiya ba shi yazo da shi amma sai ga waɗannan gwamnonin wasu daga cikin su ba duka ba da waɗannan sanatocin wasu daga cikin su sun zo suna cewa su ba su yadda ba kai ka sani dama duk matsalan Najeriya su waye suka jawo mana ita gwamnoni ne na rantsa da Allah duk abin da ka ji gwamnonin kasar nan suna cewa ba su yadda da shi ba ba a yi musu yadda suke bukata bane inda an musu yadda suke bukata da su za su fito suna yaban abin su matsa wa shugaban kasa su ce dole sai an tabbatar da shi saboda sun samu me suke so amma tunda ba su samu yadda suke so ba cewa yayi kowa ya fito ya ga ya alhazan sa suke wannan laifi ne jama'a akwai waɗanda cikin gwamnonin nan suna zuwa a aikin hajjin nan da su a dawo na rantsa da Allah har aje a dawo ba sa sanin me yake faruwa a aikin hajjin na wahalhalu da dawainiya da alhazai suke fama da kuma hukumar nako din take fama da shi to gwamnan nai jama'a mun ji sakonka to mun ma ka ji sakon mu ya ayyu hadha alladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma fasma anta ma qulna ya kai wannan wanda kazo kake wannan surutu har kana cewa zaka kawo kalmar da ya fada ta karhe cewa yayi daga bana hukumar nakon ta ci kasuwarta ta karshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mutanen da suke wa alhazai hidima suke taimaka musu suke musu duk abin da ya kamata daidai gurgudo kace sun ci kasuwarta ta karshe to kai hankali da wannan kujerar da kake kai na rantsa da Allah wala Allah kai ne kasuwarka ta zo ta karshe wallahi kalmar da ya fada kenan a bidiyon wai hukumar nakon ta ci kasuwarta ta karshe saboda haka wannan bawan Allah yana buƙatar addu'a mu mun je mun gani da idan mun irin kokarin da yayi daidai gurgudon iyawa ya saurari alhazai ya saurari matsalolin su ya ba su gudunmawa ya tsaya akan al'amuran su jama'a hatta matsalar karancin ainihin wato guziri da ake complain wallahi laifin gwamnonin jahohi ne ka je ka bincika su ne suka isu bawa abin gudunmawa yadda ya kamata yasa alhazai ba su samu guziri mai tsoka ba amma hukumar nakon ta yi iya abin da za ta iya daidai gurgudo ta yi kokari kuma bai kamata mu zuba ido mu ga wasu gwamnoni na banza waɗanda kai ka je ka gyara tukunnan Mina ka je ka gyara jihar Niger kafin ka gyara hukumar nako ko ka dauka ba san jahar Neja bane jahar da ko tituna mai kyau ba ta da shi in ban da kwatami da kwazazzabe da ramuka ka gyara jahar ka tukunna kafin ka zo ka gyara hukumar nako ma'aikatar alhazai ka dauki matakai kai jagoranci gwamnoni yan uwan nakan su je su taimaka ma ka gyara jahar tukunna in ka gama sai ka dawo sai ka gyara hukumar nako munafikan banza munafikan wofi wanda idan ba dama in ba yi muku akai ba ku ba ku san an yi ba Allah ya sa mu dace ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da sufofinka madaukaka ubangiji madaukakin sarki ka sa albarka a rayuwarmu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu ya Allah wannan aiki da al'umma ta je ta Allah ka karba mata ya Allah ya Allah muna tawassuli da dukkanin wani aikin mu na alkhairi duk wanda ke wannan guri da ma wanda baya nan ya Allah wanda ya samu damar zuwa Allah ka kara mai da shi wanda bai samu damar zuwa ba Allah ka bashi ya Allah wa ma zalika alayka bi aziz inna zalika alayka yasir wannan ba abu ne mai wahala a gurinka ba ya Allah abu ne mai sauki a gurinka ya Allah ka azurta kowa da zuwa wannan guri ya Allah Allah ka karba mana ibadunmu Allah ka yaye mana matsalolinmu Allah ka sa aljanna ta zama komarmu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu Allah ka saita mana kasarmu Allah ka kawo mana lafiya da zama lafiya ya Allah duk abin da ke faruwa a kasar nan na rugungumu Allah ka kawo mana karshen sa ya Allah dukkan shakashan da ake yi a jahohin Zamfara da jahohin Katsina da Sokoto da Kaduna da sauran gurare ya Allah ka kawo mana karshen waɗannan abubuwa ya Allah Allah ka taimake mu Allah ka agaje mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu waɗanda duk muka yi wa addu'a Allah ka karba musu waɗannan addu'o'i ya Allah abubuwan da muka roƙa kanmu mu ma Allah ka karba mana ya Allah Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ka haramta wutacin naman jikinmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhlifu al mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum allah tabaraka wa ta'ala